والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايهاكا من أجل ربودين مقا الله سبحانه وتعالى يقول يقومي ديكا من نسافية أصبر يومنا 23 ذو الحجة hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam na shekara 1445 a gidan miladiya yau 29 ga watan 6 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi mai albarka majalisi da muke karanta tauhidi muna cikin wannan littafi na al-aqidah al-wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan ƴan uwa suna biye a karatuttuka da muka yi a baya muna dai gaban da malam ke jero mana ayoyi waɗanda suke bayani akan sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa a baya can mun karanto inda malam ya kafa hujja da qul huwallahu ahad wanda a ciki mun fahimci waɗansu sunaye na Allah subhanahu wata'ala mun fahimci waɗansu sifofi gare shi subhanahu wa ta'ala bayan nan malam ya kawo mana aya mafi girma a cikin alqur'ani mai girma ita ce ayatul kursi muka ji ayatul kursi mun ji waɗansu daga cikin falalolinta kasancewan duk wanda ya karanta ta cikin dare Allah subhanahu wa ta'ala zai wakilta wani mala'ika ko waɗansu mala'iku su riƙa ba shi kariya babu wanda ya sai cutar da shi cikin shaidanu har ya wayi gari da kuma kasancewan ayatul kursi duk wanda ke karanta ta a ƙarshen kowace sallah babu abin da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba to da waɗansu daga cikin falaloli da muka karanta akan wannan aya mai albarka to ashe wannan aya ta samu daraja ne saboda ta tattaru akan sifofin Allah da sunayensa jumloli guda 10 wannan aya ta tattara ita kadai kuma duka waɗannan jumloli guda 10 suna magana ne kadai akan Allah ba maganan ayi sallah ko ayi azumi ba maganan halal da haram duk abin da yafi wannan muhimmanci ayan take magana akai shine akan zatin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa to wannan din shine ya ba wannan sura a wannan aya dama ta zama ita ce madaukakiya akan duk wata aya da ke cikin alqur'ani mai girma sama da ayoyi 6632 ko wani kidaya mai kama da haka gurgurdin kidayan malaman Abdul Ahad akwai malaman kididdige ayoyin alqur'ani mai girma kowane gari akwai yanayin salon nasu kidayan yakan sha bamban daga kira'a zuwa kira'a da yanayi zuwa yanayi haka to aƙalla dai ayoyin alqur'ani sama da guda 6600 to amma aya mafi girma a cikinsa ga baki ɗaya ita ce ayatul kursi to ashe abin da ya sa ta samu wannan daraja ta zama ita ce mafi girman aya kuma wanda ya karanta ta a cikin dare Allah zai ba shi kariya kuma wanda ke karanta ta a bayan kowace sallah zai shiga aljanna saboda ta tattaru ne akan wannan jumloli guda 10 wanda yake babu wata aya da ta kama da ita a cikin alqur'ani mai girma ga baki daya mun ji waɗannan jumloli wanda har muka ƙara zaburar da kawunanmu akan cewa mu fahimci wannan aya da kyau mu fahimce ta da kyau bayan mun iya karanta ta ko mu gane saƙon da ke cikinta ko addu'a ce ka tashi za ka yi idan kai tawassuli da waɗannan jumloli masu albarka to da yardan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dawo maka da addu'anka ba saboda ka ba Allah abin da ya cancanci shi kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala idan za a yi addu'a sai aka gode masa aka yabe shi aka girmama shi aka ba shi abin da ya cancance shi to Allah baya dawo da addu'a yakan karɓi addu'a wannan ne ma ya sanya ko Fatihatul Kitab ta zama ita kuma mafi girman sura cikin Al-Qur'ani mai girma ga baki da wannan aya ita kuma Fatiha mafi girman sura sai kasance ta tattaro ne akan godiya ga Allah da yabo ga Allah da girmama Allah da baiwa Allah abin da ya cancance shi shi yasa sai ta cika shi da addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to kasancewan ta tattaro akan waɗannan abubuwa da idan an yi ma Allah Allah baya kin karban addu'an bawa to haka ne ita ma'atul kursi da yabo ga Allah da jinjina ga Allah da maida al'amari ga Allah da tabbatar ma Allah subhanahu wataala da abin da ya cancanta da haka idan bawa zai addu'a yayi tawassuli da ita ya hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan zaton da ake ma Allah subhanahu wataala shine ba zai karban wannan addu'a ba sannan bayan wannan surori ko suratul ikhlas da wannan aya ne albarka da malin ya kawo jumlaci akan sunayen Allah da sifofinsa sai kuma ya koma yana daukan ɗaiɗaikun sifofin Allah da sunayensa yana kafa hujja akan su a cikin littafin Allah da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama idan mun je can gaba sai ya bayani akan sifar rayuwa ga Allah shine muka karanta wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut a wannan gaba malam yana bayani akan sifa ta rayuwa ga Allah subhanahu wataala sunan Allah na al hayyu ya tabbata gare shi sannan kuma sifofin dake karkashin al hayyu sun tabbata ga Allah subhanahu wataala al hayyu shine rayi to rayuwar Allah subhanahu wataala cikakkiyar rayuwa ce wacce bata gabata da rashi ba ba kuma za ta karkare da rashi ba cikakkiyar rayuwa ce sannan rayuwa ce wacce take ba ta neman komi a wurin kowa sai dai kuma kowa yana neman komi daga gurin shi wannan rayuwar subhanahu wataala da aka rayuwar Allah subhanahu wataala cikakkiyar rayuwa ce babu wani naƙasa a ciki shine ma ayin ya kawo ce allazi la yamut wanda yake mutuwa ba ta kama wannan rayuwa abin da muka sani shine duk rayayyi yana karkarewa da mutuwa amma banda Allah subhanahu wataala kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu alhukm wa ilayhi turja'un rayuwar Allah subhanahu wataala ba ta tukewa zuwa ga mutuwa kai ba ma mutuwa kadai ba abin da bai kai mutuwa ba kaman gengedi da bacci rayuwar Allah subhanahu wataala ta wuce wannan naƙasa mun karanta ayatul kursi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gengedi ko bacci baya kama rayuwar Allah subhanahu wataala kamar yadda yake mantuwa ko rafkana ko jahilci baya kama rayuwar Allah subhanahu wataala da haka rayuwar Allah cikakkiyar rayuwa ce duk da kasancewa mu ma ga mu yanzu halin da muke ciki yanzu rayayyu ne amma rayuwar ba irin rayuwar Allah bace rayuwar mu ba irin rayuwar Allah bace subhanahu wataala saboda mu rayuwar mu an yi lokacin da babu mu kuma za a yi lokacin da za a rasa mu sannan rayuwar mu tana da buƙatun waɗansu abubuwa sinadarai da za su karfafe ta kaman abinci kaman abin sha muna da buƙatun tufafi domin mu kare kanmu daga sanyi muna da buƙatun abubuwa mabambanta da aka rayuwar mu takaitacciyar rayuwa ce kuma rayuwa ce mai cike da naƙasa amma rayuwar Allah subhanahu wataala cikakkiya ce babu abin da ke ainihin zaftare ta sannan bayan nan malam ya kawo mana sifa na ilimi wacce ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ya kafa hujja da waɗansu ayoyi masu yawa ya kafa hujja da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ya kafa hujja da wannan aya akan nuni akan cewa rayuwar Allah subhanahu wataala sifan Allah subhanahu wataala ya sifanta da sifa na ilimi wanda ya kawo huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala dangane da komi ne masani ne to kafin nan ma al awwal awwaliyata Allah Allah shine farko shine karshe shine mabayyani shine mafi boyuwa shine mafi bayyana shine mafi boyuwa bi ma'ana duk iya yadda mutum ya faku to ilimin Allah subhanahu wataala ya riga ya mamaye fuku wannan kaman ya shiga cikin karkashin kasa ilimin Allah ya riga ya mamaye wurin kaman ya kudurta ko ya saka wani abu a cikin zuciyarsa tun ilimin Allah ya riga ya mamaye wurin dan adam bai ba shi da wani masaka tsinki ko wata mafaka a ce sai ya samu Allah subhanahu wataala ya riga ya kewaye wurin duk wata halitta da ta zo a farko to Allah na gaba da ita Allah ne farko duk wata halitta da ta zo a ƙarshe to Allah ne ƙarshe da aka abadin zamani dai Allah ya riga ya rika ko ina shine a farko shine a ƙarshe da aka babu lokacin da aka rasa shi a lokuta kenan na zamana wurare kuma fa to al-zahir Allah subhanahu wataala shine mabayyini da aka duk abin da aka yi a bayyane subhanahu wataala ya riga ya mamaye wurin da iliminsa akan duk abin da aka yi a boye subhanahu wataala ya riga ya mamaye wurin da iliminsa da kudararsa da buwayensa sai ayyanta cika shahu bi kulli shay'in alim kuma akan komai ba a cire komai ba a cikin nan shahu bi kulli shay'in komin kankantarsa komin girmansa Allah subhanahu wataala yana da cikakken ilimi akai lafazi ne furtawa kai wancan ya furta e wannan ya furta a wannan ya furta zo wannan ya furta tafi komai da ka sani yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala irin kalmomin da muke amfani da su hadda yanayin salon su da ajalin fashin su gaba ke dai suna cikin ilimin Allah to ballanta na wanda ya bayyana alkhairi ko ya koye sharri duk yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala sannan malam ya kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala al-alimul hakim Allah shine al-alimu shine al-hakim wanda ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan musamman ayan da ke cikin surat tahrim Allah shine al-alimu mai ilimi kuma shine al-hakim mai hikima subhanahu wataala hikimar Allah subhanahu wataala wato ma'ananta shine Allah baya yin wani aiki ko baya yin wani zance face shine abin da yafi dacewa to abin da kaji Allah ya furta ya fadi ko Allah ya aikata to wannan shine mafi daidai shine kuma abin da ya dace kenan kuskure baya shiga cikin aikace-aikacen Allah domin mene shine al-hakim daga al-hikma Allah subhanahu wataala yana da cikakken hikima duk abin da yayi wasa baya shiga ciki rudu baya shiga ciki banna baya shiga ciki dan haka ya zama al-hakim sannan kuma yana da al-itqan kwarewa matuƙa duk abin da za a yi akwai kwarewa a ciki akwai kwarewa idan ka sani masani da wanda bai sani ba suka yi aiki akan gane bambancin ai to ballantana Allah subhanahu wataala ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى شيكي دا واتو عينهم قولوا لو مثالي مثالي ما في دوكا ما في جرما ما في كيو ما في شكاية تبتا غا الله داكا دقى الحكمة كو دقى الإحكام اما دوكيت دقى الحكمة ايكين الله سبحانه وتعالى باب واني باب وان ابن جبادي ديبا ورقي دوا صادق النبا يا شكاية اما دوكا دقى الإحكام shine al-itqan kwarewa matuƙa wurin aikatawa ko furtawa ko hukuntawa ko zartarwa duk abin da Allah subhanahu wataala yayi to akwai al-itqan a ciki shi yasa ba a samun tazgauro ba a samun kecewa ba a samun yagewa cikin jijiwa wanda Allah subhanahu wataala yake mabayinsa to Allah shine al-alimu kuma shine al-hakim sannan mala ya kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala وهو العليم الخبير الله شيني العليم كما شيني الخبير وعندما قد تشيوا الخبير ما ننسى شيني وند إلمين سيشكا دي دي دن سيشكا كما يكوي كومي دي إلمين سا شيني الخبير وكما دك الخبرة الخبرة وكما دك الإخبار الخبرة شيني وانا بنا مكفئي وكما الإخبار shine masani wanda ya san dalla dalla illa illa babu abin da ya manta babu abin da ya rasa babu abin da bai sani ba kuma zai ba da labari shine wala yunabbi'uka mithlu khabir, babu wanda zai baka labari kaman kwararren masani wanda yake mantuwa ko rafana ko rashin sani baya kaman shi. To Allah subhanahu wataala shine al-alim al-khabir, mala ya kafa hujja da wannan domin a gane sunan Allah na al-alim, kuma a fahimci sifofin da ke karkashin sifa na al-khabir da al-alim duk sun tabbata ga Allah subhanahu wataala. Hakanan mala ya kafa hujja da ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, cewa Allah subhanahu wataala ya san abin da ke shiga cikin kafa da abin da ke fita daga gare ta da abin da ke sauka daga sama da abin da ke tashi ya tafi zuwa ga sama, duk wannan yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala. Irin su tsirrai, irin su kwaya, irin su ruwa, irin su ma'adanai, irin su kwari, duk suna mu'amala da ƙasa, kai har rayukan bayi da ake turbadawa a cikin ƙarƙashin ƙasa. Akwai rayukan da idan an cire su daga cikin masu ita aka tafi da ita sama, za a samu sama tarifi, babu ƙofan da za su zauna a cikin sama, sai dai abu jefo su ƙarƙashin ƙasa su faɗi a can cikin ƙarƙashin ƙasa. Rayukan fajirai kenan, kamar da ya tabbata a cikin hadisi. To rayukan fajiran da suke cikin ƙarƙashin ƙasa duk suna cikin ilimin Allah. Duk fajirai da kafirai da asharai rayukan su yana cikin ƙarƙashin ƙasa ne, ba yana cikin sama ba ne. Waɗanda akan ɗauki rayukan su a tafi da ita sama ta samu wurin zama a sama su ne mummune, amma su fajirai su rayukan su lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Da aka sijjin shine rayu inda rayukan asharare da fajirai suke, sijjin ne, an gane sijjin ne wani kurkuku ne da ake taskace rayukan fajirai. Shi yasa idan Allah ya sa mun zo littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari, za ka ji yadda ya kawo labarin wata rijiya da ake kiranta Barahut. Barahut wata rijiya ne a cikin a garin Hadramaut da ke ƙasan Yaman. Wannan rijiya tarihi bai taɓa taskace wanda ya taɓa gano ƙarshen wannan rijiyan ba. Rijiya ce wacce take zurfinta Allah kaɗai ya san iyakan shi, ba wanda ya san iya zurfin wannan rijiyan. To sai dai su mutanen Hadramaut suna yawan faɗin cewa lokaci bayan lokaci wani irin wari mai tada hankali yana fitowa daga cikin wannan rijiyan, musamman idan aka ji an ce wani ƙaton kafiri ya mutu a duniya. To bayan kwana ɗaya biyu sai su riƙa jin wari mai tsanani yana fitowa daga wannan rijiyan. Shi yasa asar suka tabbata daga Sayyidina Ali bin Abi Talib da waɗansu daga cikin sahabbai cewa wannan rijiya tana da access ne da wutan jahannama. Sai an fahimta sunanta Barahut, wato kaman ka ce wutsiyan wuta ne a duniya. Barahut tana nan a cikin ƙasan Yaman. Idan Allah ya sa mun zo karatun sharhu sunan al-Imam al-Barbahari za mu ji ta. To duk wannan rayukan, miyagun rayukan da ke cikin ƙarƙashin ƙasa na kafirai yana cikin abin da Allah subhanahu wataala ya san da su. Ya san kowace rai na kafiri, ya san inda ta zauna, ya san iya shekarunta, ya san iya irin yadda ake ɗanɗana mata azaba. Sannan da duk abin da ke fita daga ƙasa yana cikin ilimin Allah, irin tsirrai, irin itatuwa, irin ganyayyaki. Kaga irin wannan ganyayyakin da muke ganin su a hanya, ciyayi ɗin nan da suke fitowa daga ƙarƙashin ƙasa, duk suna cikin ilimin Allah ne, babu abin da Allah ya rafkana a kansu. Kar ka ga yawan su, kar ka ga ga sunan bila ajadin, kar ka ga iya shekarun da suka yi ƙasa tana fitar da su, duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala. To ballantana itatuwa, kar ka ga yawan su, kar ka ga iya shekarun da suka yi, kar kaga abin da suke tattare da ita na jijiyoyi da gabobba da ganyayyaki duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala saboda yana daga cikin abin da ke fitowa daga ƙasa haka nan irin abin nan mene sunan shi ayyun na ruwa idanuwar ruwa da ke gangara cikin ƙasa duk yana cikin ilimin Allah ne subhanahu wataala babu wani idan ruwa da zai fitar da kansa da ganin daman kansa ba tare da ilimin Allah ba tare da yardan Allah ba haka nan da sauran ma'adanai da sauran mamata da suke tasowa daga cikin karkashin ƙasa mamata da suke cikin tasowa daga karkashin ƙasa ranan tashin alkiyama duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala to haka nan kuma duk abin da ke shiga cikin sama na daga raba ne na daga abin nan kankara ne na daga ruwa ne duk yana sauka daga sama duka da sauran arzikin bayi da mala'iku duk suna sakowa ai daga sama amma na tanzalu illa bi amri rabbika mala'iku ma suna sakowa daga sama da arzikin bayin Allah wa fis-sama'i rizqukum daga sama Allah kan sako mana da arziki duk yana cikin ilimin Allah haka nan abin da ke shiga cikin saman nan daga mala'iku da aikace-aikacen bayi da tsuntsaye da duk yana cikin ilimin Allah to mala ya kawo wannan aya domin ya jaddada mana sifar Allah ta al-ilmu ko sunan Allah na al-ilmu da sifan da ke karkashin al-ilmu wato Allah ya san komai ne filla-filla dalla-dalla daki-daki ba ya san komai ne a jumlace kamar irin ilimin bayi ba mu ilimin mu a jumlace ne iya abin da muka sani to a jumlace muke sani shi in aka tambaye ka akwai wani gari ana kiran shi Lagos zaka ce ka san Lagos to fadin kasa nawa yake da shi ba lalle ka sani ba mutane nawa suke rayuwa ba lalle ka sani ba ya yanayin adadin ruwa a garin Lagos ba lalle ka sani ba mata nawa ne a garin ba lalle ka sani ba maza nawa ne yara nawa ne ba lalle ka sani ba mutum nawa aka haifa kwana ɗaya baya mutum nawa suka mutu kwana ɗaya baya ba lalle ka sani ba mutum nawa ya arziki mana mutum nawa ya talauci ba lalle ka sani ba to kaga kai ilimin ka cin abin da ka sani ilimi ne a jumlace duk abin da ka sani a irin wannan babin yake kawai ilimi ne a jumlace ana iya samun ƙwararren likita a ce ka ai wannan in dai akan harkan zuciya ne wannan likitan ya kai ya komo to shi ma ilimin shi jumlatan ne ilimin shi jumlatan ne ba tafsilan ba ne dan abin da ya sani bai taka kara ya karya ba in ka goma da ilimin Allah subhanahu wataala sannan mala ya kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin cewa duka mabudan gaibi suna hannun Allah ne suna wurin Allah ne subhanahu wataala mabudan gaibi shine taskoki na gaibi taskokin arziki ga baki daya ko kuma ana iya ce maka mabudan gaibi ana nufin usul din tushen mabudan gaibi da kuma mafarinta ga baki daya take ne zuwa ga Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya zama babu wanda ya san waɗannan abubuwa sai Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi mun karanta wannan cewa akwai mafatul ghaib wannan abubuwa guda biyar wanda ita ne ƙarshen suratul Luqman ta kawo mana kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ba sani ba ko za ku iya tuna da waɗannan abubuwa guda biyar wanda yake to Allah ya ma albarka ya ƙara maka fahimta ya ƙara maka haske kaga ya kawo abubuwa guda biyar wanda ayan ƙarshen suratul Luqman ta kawo kuma shine wancan hadisi ya kawo sune taskokin ilimin gaibi kamar yadda yazo a cikin wancan hadisi. To sannan Allah subhanahu wata'ala ya alamu ma fil barri wal bahr, abin da ke tudu da abin da ke kwari da abin da ke ruwa da abin da ke tudu, duk yana cikin ilimin Allah. Wannan ko ai ko aka aka ba kawai sai ka san ba za ka kidi dugu ba. Ko kai yanzu a tambaye ka a dan tsokin anguwanku kai abubuwa guda nawa ka sani. To ni yadda ka sai da zaka kurancin ka, in ka lissafa goma to ka bar guda 30. Yanzu a ce maka kawai a anguwanku inda kake gani kawo abubuwan da ka sani. Ma fil barri wal bahr, abin da ka san shi a ruwa da abin da ka san shi a tudu. Duk ka gama ke diddigan ka to ka bar abubuwa da yawa. To ballanta na'ama ana maka taɗin a cikin halittun Allah gabaki ɗaya. Al bahr, cikin malan wane ne ma taɓa shiga bahr? Ila wanda ya ɗanyi tafiya mai tsawo shi ne wanda ya je shiga ba beach a Lagos, tunda bahr ne. Ko kuma kila wanda ya taɓa zuwa Yambo, kamar su malam Usman zai ce ya tafi Yambo a ƙasar Saudiya, yana haɗe da bahar maliya. To su ne dai iyakan mu abin da muka sani kenan. Amma bahar a duniya suna da yawa, suna da yawa. Akwai al-bahar al-ahmar, akwai al-bahar al-aswad, akwai al-bahar wanini, al-bahar waye. Tekunan duniya suna da yawa. Ina jin manya-manyan tekunan duniya a ƙididdigan masu kimiyya, ina jin manya-manyan kamar sun kai guda shida ne ko guda nawa ne? Guda nawa ne manya-manyan tekunan duniya a ƙididdigan masana? Suna da yawa. In aka ce maka teku kuwa wani irin ruwa ne mare gaba. Kamar yanzu misali in ka shiga zaka tafi ƙasar Saudiya, kana iya tafiyan minti 15 zuwa 20 duk a cikin ruwa ne. Kawai da za a ɗan keta ruwan ne, ba wai farkon shi zuwa ƙarshen shi ba. Ta gefen shi ne za a bi a tsallake shi a sauka a Jidda. Sai ka yi tafiyan minti 20. Kawai kana tafiya a cikin ruwa ne. To ka koga a jirgi tafiyan minti 5. Na taɓa zuwa wani lokaci za mu tafi aikin Hajji ta nan Kaduna. Sai kasance a lokacin nan sai muka samu akasi, aka ce mu namu jirgin sai ko da yamma ne ko sai gobe ne. To wanda za mu yi tafiyan da su sun shiga jirgin akan idanmu ya tashi. Wai kafin in waiwayo haka mu zo bakin inda mota take, sai gashi ana kirara daga Zaria cewa lallai gashi an ga jirgi ya tashi. Cikin ƙasa da minti 5 daga Kaduna jirgin ne ya kawo Zaria. Minti 5 kawai an yi an gama. Ina kai warware? Shi yasa ka tashi daga nan zuwa Lagos tafiyan kilomita 700 da wani abu. Ai cikin minti 35-45 ne an yi an gama. Jirgi ya isa. Ya kai Lagos abin shi. To jirgi yayi minti 20 yana tafiya a wutsiyar ruwa. Ba haffafatawa a cikin ruwan yake yi ba. Sai kai ka san al'amarin nan ya wuce abin da kake tsammani. To duk abin da ke cikin tekun nan wa ya san shi? Wa ya san shi? Babu wanda ya san shi. Baya ga halittu na Allah wanda kake iya tsankayen cewa akwai su a cikin ruwa, wanda an yi ittifaƙin cewa halittun Allah na cikin ruwa sun fi wanda suke cikin tudu. To kar ku makamanta fadin Iblis ma a kan ruwa take. Wani irin technology aka zuba a wurin? In ko yanzu mutanenku wanda ya shekara 30, 40, 50, 60, 70 ya ƙware wurin technology, ya yi bincike ne zurfi, ya gano abu kaza, me kake tsammani, wani irin technology kake tsammani a wurin aljanu? Mutumin da zai shekara 100, mutumin da yake shi bai da buƙatun sai ya hau jirgi ya tafi sama ya dushe sama ta ɗaya, ba shi da buƙatuwan sai ya yi wani wahala ya shiga cikin ƙarƙashin ruwa. Ya amaluna lahu ma sha'u min maharib wa tamathila wa jifani kalwa bi qulur rafiya. Duk waɗannan abubuwan mutum shi yana da buƙatun sinadarai da zai yi su, shi aljanni bai da buƙatun wannan. Shi ƙarfin shi ne Allah ya ba shi wannan, yana da sur'atul haraka, yana da tsankayin abubuwa kuma aljannu nan fa masu hankali ne ba kowai dabbobi bane fa in a cikin dan adam an sami irin wannan technology me kake tsammani a cikin aljannu da aka technology da ke cikin aljannu ya ga technology da ke cikin ɗan adam saboda irin damammaki da Allah ya ba aljannu bi ba ɗan adam kwatankwacin su kwata-kwata yanzu kai na bai faru yanzu a nan zamfara ko a Sokoto sai a ce sai an shirya an tafi an je an samu tawaga na ƙwararru shi aljani kittawa da bismillah ya kai Sokoton nan in a sama ne ya je sama in a ƙasa ne cikin ruwa ya tafi in cikin daji ne ba ya da buƙatun wani abin tsoro ko ku gane ba da haka dalilan technology shi ya fi dalilan technology ɗan adam shi yasa akwai wani aljani da ake fira da shi a cikin irin masu harkar ruqya a cikin kasashen larabawa ne yake tsammani yana tattauna da shi sai yake ce masa shi ko ya musulunta ko wani mai kama da haka amma da su suna tare da shedan ne su ne ainihin dakarun fadin shedan amma shi yanzu ya musulunta ya tuban ma Allah yana batun irin technologyin da ke cikin aljannu ya wuce da kake tsammani kuma kai ma a haka ko da bai gaya maka ba kai ka san haka ka je ba mu da triangle din da ake cewa zakona nuni akan cewa kamar nan ne fadin Iblis abin da zai baka al'ajabi jirgi za ta tashi ko jirgin sama tana zuwa wannan abin nan din sai a nemi jirgin a rasa duk wani sinadari da ke nuni akan ga inda jirgi yake ga halin da mutanen jirgi suke ciki ya yi daina aiki yana shiga wurin ya daina aiki bai ma'ana ya gamu da wani technology da ya danne shi kenan ya gamu da wani technology da ya fi karfin wannan technology to kuma abin ban al'ajabi ana iya bayan shekara goma kuma sai a ga jirgin ya fito ana kuwa jirgin da suka ce ya ɓata shekara 30 da nawa amma da shekarun nan sai gashi ya bayyana ya dawo shekara 30 da wani abu an nemi jirgin nan ƙasa da bisa an rasa amma bayan wani lokaci bayan shekara 30 da wani abu kawai sai ga jirgin ya dawo to ake ka san wannan akwai wani nau'in technology da yake ya tsara mu wannan technology da muke da shi a duniya shine wa amaruha akthar min ma amaruha sun rayar da ƙasa sama da yanda ku mutane kuke rayar da ƙasa akwai wani jirgin ruwa da ya ɓace a wurin sai wani ƙwararren hatsarin bature ya ce shi zai je binciko yadda aka yi ya ɗauki wani jirgin ya tafi shi kaɗai ne a cikin jirgin nan shi saboda hatsaribanci ka san akwai hatsaribai a duniya mutum ka ce za ka shiga cikin teku kai tafiyan kilomita 1000 kaza kai kaɗai kai ba hatsaribi ruwa ne zai wannan aiki ai wanda kawai zai iya wannan ko dai hatsabibi ko wani mummuni na Allah shi wurin jiyan da'awa zuwa ga Allah tunda su ba jama'a suna da'awa ai mutane ma suna da'awa to shi ne kama hanya ya tafi ya je ya bincike ya gano wannan jirgin da ya ɓace shekaran shekaru ya gano jirgin kuma har ya ɗauro wannan jirgin a nashi jirgin amma yana cikin tafiya ga jirgi fa a bayan shi fa ya ɗauro a cikin jirgin shi shi ina cikin tafiya kawai ne jirgin ya rasa ba wani wanda ya taɓa ba wanda ya kama ba wanda ya nema kawai ya rasa ya tafi kilomita dubbai sai kuma ga jirgin ya dawo ya nuna maka a kowane irin ƙarfi a wurin wanda Allah kaɗai san iyakansa to duka wannan fa suna tafiya ne ƙarƙashin ilimin Allah da kuma horewarsa mahalli sha'i na anan shi ne baya ga abubuwan da kake sani na halittu to akwai wani nau'in kuma abubuwa da ke gudana a cikin teku wanda Allah kaɗai ya sani ko ta hanyar shaidanu ko ta hanyar waɗansu halittu kuma daban to dai yana cikin ilimin Allah an muka ji cewa babu wata itaciya ko ganyenta da zai yanke jiki ya faɗi ko busasshen abu ko ɗanye ko a cikin duhu ko a cikin haske face yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ma la yakafa hujja da fadin Allah wa ma tahmil min unsa wa la tabu illa bi ilmihi, babu wata mace da take haihuwa take daukan ciki ko take haihuwa face na cin ilimin Allah. Shine har muka kawo an gurin muka ce ayin cikin suratul ra'd ya alaw ma tahmilu kullu unsa da aka kafa da abin karka dauka kawai mutum ake magana kullu unsa wa ma tarhidul arham wa ma tazad da abin da mahaifa ke tauyewa da abin da mahaifa ke karawa. Duk wata mace ina mace ta ruwa abin da take dauka na ciki yana cikin ilimin Allah da aka dauka mace kawai na mutum ko mace na aljini ko mace na dabba kana ganin dabbobi ga sunan waɗansu a gari waɗansu a daji in kana kallon na kudin namun daji da yadda rayuwarsu take za ga irin yadda suke rayuwa da yadda suke ciki da yadda suke haihuwa to da su tururuwa da su sauro shi ma sauro ai ba ruwan shi ake daga sama ba haihuwan shi ake yi to ya mace take ɗaukar ciki kai ma duka ce in ta ɗauki ciki ka san da ciki to ita turuwa da sauro fa su kuma ya suke ɗaukar cikin su ya suke renon cikin ya suke haifa cikin ya suke ba yayansa mama har yayansa rayu duk yana cikin ilimin Allah da ma miliyoyi biliyoyi adadin halittun da ma baka sani ba shine kullu unsa kullu unsa wa ma taghibul arham da abin da abin nan ke tauyewa wani lokaci sai a haife shi bakwai ne wani lokaci ya wuce wa matar da wani lokaci ya wuce adadin shi maimakon wata tara ya kai wata goma akwai wanda ma zai kai wata goma sha ɗaya wani lokaci kuma abin da ke cikin mahaifan a haifo shi wani ka ganshi ba yi da kafa wani ka ganshi da yatsu shida wani ka ganshi da kaza wani ɗan su ma halittun ka gansu amma na a jinnansu tagwaye ne amma suna manne duk yana cikin ilimin Allah mala ya kafa hujja da wannan domin ya tabbatar da buwaya da ilimin Allah subhanahu wataala ya kuma kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahu akbar domin kusancewa anna Allah ala kulli shay'in qadir kulli shay'in jama'a in ka fahimci ma'anan kulli shay'in ko kasancewa anna Allah ala kulli shay'in qadir kai ko addu'a zaka yi karkama Allah tawassuli ya Allah na san cewa annaka ala kulli shay'in qadir ka shato abin da kake nema ka gaya ma Allah Allah kai ne ala kulli shay'in qadir ba wani abin da zai ka gara Allah in kana neman gafaran Allah ka kafa ma Allah hujja da anta ala kulli shay'in qadir baya ga kasancewa Allah al-ghafurur rahim at-tawwabur rahim al-afuu ar-ra'uf ka kuma kafa mu hujja Allah da hujja ya Allah anta ala kulli shay'in qadir zaka iya gafarta ba abin da zai ga gare ka kuma al-gaban da kake neman gafara al-gaban da kake neman arziki kar ka tunanin wai yanzu to yanzu ai zaki irin dan dan gote in anna Allah ala kulli shay'in qadir da haka ka kafa hujja da wannan a cikin dukkan mas'aloli lokacin da ka rade tsakaninka da Allah in dai daga zuciyarka yake fitowa to za ka rika ganin tasirin wato wa'annan sunayen Allah da sahofin nasa a cikin rayuwarka bakin ciki ya dame ka ka kafa ma Allah da hujja Allah anta ala kulli shay'in qadir Allah ka gusar mun da bakin ciki ka gusar mun da damuwa wani abiya duk abin da ya dame ka kawai a cikin rayuwa ko a cikin addini ko jahilci ne ya dame ka kanka ba ya budewa a rufe yake ka fama Allah hujja da anta ala kulli shay'in qadir Allah kai ne iko ne akan komai Hausawa cikin karin maganar su suka ce dare dai Allah kan yi bature bature kawai ganta lalle dare dai Allah kan yi balarabe wanda shi da imani da koyi misali shi bature ai inda ba imani musulunci ta yi ba zaka shi kan garewa ya tsaya a cikin rayuwarsa ai ka ce dare dai Allah kan yi balarabe ko kuma ka ce dare dai Allah kan yi mutum kawai kai umumi kenan yanzu yanzu wallahi in Allah ya ga dama yanzu yanzu sai a yi ta a gama yanzu yanzu nan sai a yi ta a gama duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani to wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kawai Allah ya surround din shi da ilimin sa. Komai da ka sani Allah ya kewaye shi da ilimin sa. To duk waɗannan ayoyi malamin ya kawo su ne domin ya kafa hujja akan abu biyu. Na ɗaya dai sifantuwan Allah da abin nan sunan Allah na al-ilm. Na biyu sifantuwan Allah da sifofin al-ilm. Sannan na uku tafsir dalla-dallan ilimin Allah. Kamar da ayoyin suka kawo. Domin ya zama raddi ga waɗanda suke cewa Allah al-alimu ne amma bila ilimi. Sun yarda da sunan amma ba su yarda da sifofin da ke ƙarƙashin wannan sunan ba. Ila kun gane akwai wanda suke da wannan muguwar aqida sai su ce to ai Allah mun yarda Allah al-alimu ne amma al-ismul mujarradin kawai suna ne ba shi da wani ma'ana ƙarƙashin sa. Ba wai ana nufin ya san kaza bane to shi yasa ma da ya kawo dinnan ayoyin wanda take killa-killan bayanin abubuwan da Allah ya sani subhanahu wa ta'ala. Mun sani ba mun je sifan al-quwwa mun karanta shi? Mun karanta wannan ayan da ke gaba inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mun karanta shi? To nan ne za mu tashi. To insha Allah ta'ala a zamanin na gaba sai mu tashi a kan sa din. To san da lokacin da aka samu gari ya danyi duku-duku saboda yanayi na ruwa. To sai kaga mutane sun dan samu abin nan amma dai muna nan muna roƙo daga Allah subhanahu wata'ala muna kuma nuna kwaɗayi gare shi domin shi ala kulli shay'in qadir. Allah ka bamu ruwa mai amfani, Allah ka bamu damina mai albarka, Allah ka bamu ruwan da zai rayar da mu. Da ruwa ya kasu kashi biyu, akwai ruwan da ke rayarwa akwai kuma ruwan da yake ukuba da azaba. Shi yasa suke bayanin cewa duk in ka ɗauki alqur'ani mai girma kaga inda Allah ke magana akan ruwan sama. Duk inda kaga Allah ya kawo maɓa to za ka ga ruwan azaba ne. Mu abin da muka san shi ne al-maqaru shi ne ruwan sama. To duk inda kaga Allah ya magana akan al-maqaru a cikin alqur'ani wa amtarna alaihim maqara sai kaji an ce fasaa. To ruwa ne wanda babu rayuwa a cikinsa sai dai azaba. Ruwa ne wanda yake sai dai ya rushe gidaje, sai dai ya salwantar da rayuka, sai dai ya ɓata dukiya, sai dai ya zama tashin hankali ga mu wanda aka yi ma wannan ruwan. Amma ruwa na rayuwa shi ne al-ghayb. Al-ghayb shi ne ma'anar ruwa na rayuwa wanda yake za a saukar da kaɗan sai ya fitar da tsirrai, mutane su ci, dabbobi su ci, ruwa ya samu a cikin rijiyoyi da wurare daban-daban. Sai ya zama akwai rayuwa a cikinsa. Shi ne al-ghayru. Shi ne al-ghayru. Kaɗan haka a cikin hadisai ya amfani da kalman al-maqar wanda kuma yana nuni a kan rahama. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kaɗan haka a cikin hadisai amma Qur'ani kusan duka ayoyin da suka zo suna magana akan al-maqar na azaba ne. To mu muna roƙon Allah ya bamu ghayfi ne. Shi yasa a cikin hadisi in annabi ya tashi addu'a neman ruwa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ghaythan mughithan mari'an mari'an ajilan ghayra ajil nafi'an ghayra dar. Ko ba haka ba? Allahumma askina ghaythan wa la taj'alna min alqanitin. Haka annabi kan ta'addu'a ina neman ruwa wanda zai rayar. Allahumma sti ibadak wa baha'imak wanshur rahmatuka wa ahyi baladakal mayyit. Ruwa wanda zai rayar da gari, ya rayar da mazuwa gari, ya rayar da mutane, ya rayar da dabbobi, a samu a natsa, a samu kwanciyar hankali. Amma ruwan da yake la hadamin wa la gharqin, ruwan da zai nitsar, ruwan da zai ambaliya, ruwan da zai zo ga ruwan ya zo amma yayi yawan da ya ɓata amfanin gonan gabaki ɗaya. Ga ruwa ya sauka amma gonakinku guda dubu sun lalace. An yi ba a yi ba kenan ko? An yi ba a yi ba kenan. To wani ruwan ukuba ne matsar kenan. Ga ruwa ya zo amma gidaje dubu biyu sun rushe, mutum ɗari hudu sun mutu, an yi asarar kusan miliyan dubu. An yi ba a yi ba kenan. Wannan ruwan azaba ne. To ba irin ta muke roƙo daga Allah ba, muna roƙon ruwa na rayuwa, ruwa ne albarka, ruwan da zai rayar da dabbobi, ya rayar da mutane, ya rayar da daruruwa, ruwa ne albarka wanda ta sanadiyar shi Allah subhanahu wata'ala zai daukake mana yunwa. Da haka Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode, Allah ka karo mana cikin falalanka, Allah ka karo mana cikin rahamanka, Allah ka yalwata mana, Allah ka yaye mana talauci da kunci da wahala, Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.